Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu ta kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da Lol FM, da kuma tashar mu ta Vio Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanku da wannan yammaci. Yau Lahadi 23 ga watan Disambar shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandene tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, ke farin cikin gabatar muku da shirin. Da farko, Kalmasi ba mukanin labarai.
To malamin su, wata ambaliyar tsunami ta malale wuraren shakatawar bakin ruwa tare da halaka ɗaruruwan mutane a ƙasar Indonesia. An shiga rana ta biyu a jere a yau ɗin nan Lahadi, da wasu harkokin gwamnatin tarayyar Amurka suka tsaya cik saboda rikicin kasafin kuɗi. Sannan wakilin Amurka na musamman a gamayyar yaƙi da ƙungiyar ISIS, Brad McCook, ya yi murabus saboda nuna ɓacin ransa da salon shugaba Trump.
Kanin labaran kenan kuka saurara. Idan muka tsanduma cikin shirye-shiryen namu, za ku ji ƙoƙarin rundunar 'yan sandar jihar Imo na amfani da hikima wajen kubutar da wasu da 'yan ƙungiya suka kama su.
Wanda suka ɓoye wannan mutane suka ce gaskiya in mun je za mu je mu kubutar da su, to akwai matsala ta cewa za su iya rasa rayuwarsu. Dalilin wannan shi muka yi amfani da wayan tarho GSM, sai suka dinga kiran wayancin wanda suke tare, to mun ba shiga wani hali a nan yanzu, ba wai muna tsare ba ne muna nan, amma abinda muke ganin ma'aikatan jami'an tsaro suna yi, lallai ya kamata ku saki wayannan mutane.
A jihar Bauchi kuwa, dubban mutane ne aka saka rayukansu cikin halin haƙula'i sakamakon sallaman ma'aikatan ƙananan hukumomi su 300 da aka yi.
Saboda muna aiki, an zo an kore mu, ba laifinmu ba. A sanadin wannan kora da aka yi, saboda haka yanzu matayen ma da yawa mutane sun sake matayensu. Saboda haka muka ga ba a yi mana adalci ba, gaba dai mu 300 nan mun yi taro mun dawo PDP sak daga sama har ƙasa.
Duk a cikin shirye-shiryen namu na yanzu, Muhammad Hafiz Babale zai shigo don ya gabatar mana da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata ambaliyar tsunami ta malale wuraren shakatawar bakin ruwa da ke mashigar ruwa ta Sunda a ƙasar Indonesia da daren jiya Asabar a gogon yankin. Mai magana da yawun hukumar kai ɗaukin gaggawa ta Indonesia, Sutopo Nugroho, ya ce mutane wajen 222 ne suka mutu, baya ga wasu kuma 843 da suka ji raunuka, da kuma dai wasu 28 da suka ɓace. Ita kuma ƙungiyar Red Cross shiyar Indonesia cewa ta yi a wata takardar bayani da yiwuwar adadin waɗanda abin ya rutsa da su ya ƙaru yayin da ake ci gaba da tattala alƙaluma. Barnar ta fi aukuwa ne a yankuna uku, wato da kudancin Lampung da ke Sumatra da Seren da kuma Pandeglang na Java, wanda ke yammacin Jakarta, babban birnin ƙasar, waɗanda duk ke wuraren mashigar ta Sunda a cewar Nugroho. Haka zalika, ɗaruruwan gidaje da otel-otel wajen tara da kuma ƙananan jiragen ruwa wajen 350 ne ambaliyar ta lalata, a cewar hukumar kai ɗaukin gaggawan ƙasar ta Indonesia. An shiga rana ta biyu a jere a yau ɗin nan Lahadi, da wasu harkokin gwamnatin tarayyar Amurka suka tsaya cik. Wannan al'amarin ya shafi rubu'i, wato kashi 1/4 na ɓangaren gwamnatin tarayyar mai kunshe da ma'aikatan gwamnatin tarayya wajen 100,800, waɗanda fiye da rabansu za su ci gaba da aiki ba tare da ana biyansu ba, kafin shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka su sake ƙoƙarin cimma jituwa kan kasafin kuɗi, wanda ya haddasa wannan rigimar sai bayan Kirsimeti, saboda gobe Litini da kuma jibi Laraba duk ranakun hutu ne na tarayya. Bugu da ƙari, Majalisar Dattawan Amurka ba za ta zauna ba har sai ranar Alhamis. Kamar yadda aka sani, musabbabin wannan ja'injar shine batun samar da kuɗi don gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Shugaba Trump na son Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta samar da dala biliyan 5.7 don gina katanga akan iyakar Amurka da ke kudu. Wakilin Amurka na musamman a gamayyar yaƙi da ƙungiyar ISIS Brad McGurk ya yi murabus saboda ya nuna ɓacin ransa da shawarar bazata da shugaba Trump ya yanke ta janye sojojin Amurka daga Siriya. Ma'aikatar harkokin waje ta ce ta bayar da sanarwar jiya Asabar, inda ta ce murabus ɗin na McGurk zai fara aiki ne daga ranar 31 ga watan Disamba. A saƙon imel ɗin da ya rubuta ma ma'aikatan da ke ƙarƙashinsa, McGurk ya ce shawarar da shugaban ƙasa ya yanke tana da girgizarwa kuma ta saba ma tsari, ta jefa ƙawayenmu na gamayyar yaƙi cikin ruɗu ganin babu wani tanaji da aka yi, amma kuma ba a yi la'akari da sakamakon hakan ba. A martaninsa, shugaba Trump ya rubuta ta kafar Twitter cewa Brad McGurk, wanda ban ma san kowaye ba, shugaba Obama ne ya naɗa shi a shekara ta 2015, dama zai yi murabus a watan Fabrairu, to amma sai yi murabus dab da lokacin. Neman suna ko? Jabin ɗan jarida ko ko jabin ɗan jarida na ƙoƙarin mai da wannan wani babban al'amari, alhalin ko ba wani abu ba ne. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ‘Yan sandan Burtaniya sun saki wani mutum da wata mace waɗanda suka kama ranar Juma'a dangane da cilla ‘yan mutsumutsin jirage marasa matuƙa da aka yi a sararin saman filin jirgin saman Gatwick, wanda ya janyo ruɗami a harkokin sufurin jirage na tsawon kwanaki uku. Wata takardar bayani da hukumar ‘yan sandan Sussex ta fitar yau ɗinnan Lahadi ta ce an saki mutane biyun ba tare da wata tuhuma ba, kuma dukkan su biyun na bayar da cikakken haɗin kai ga binciken da ake yi, yanzu haka ba a zargin su. Jiya Asabar, ‘yan sandan suka ce har yanzu ana ci gaba da bincike kuma za a ci gaba da bankaɗo duk wani jirgi mara matuƙi da aka cilla a sararin saman filin jirgin saman. Dakatar da tashin jirage a filin jirgin sama na biyu a girma a Burtaniya saboda cilla jirage marasa matuƙan ya janyo cikas ga zirga-zirgar jirage, wanda hakan kuma ya shafi dubban matafiya.
Da Ibrahim Kalmasi Garba da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A bangaren rahotannin namu kuwa, za mu fara da birnin tarayya, inda rundunar 'yan sandan Najeriya ta sanar da cewar ta kama wasu jigajigan ƙungiyar 'yan Boko Haram da yunkurinta da take yi na ganin an magance duk ayyukan ta'addanci. Daga shalkwatar rundunar Hassan Maina Kaina ya halarci wannan taron na manema labarai ga abin da ya aiko mana da shi na irin nasara da rundunar ke ƙara samu wajen yaƙi da ta'addanci.
Yayin da ana ci gaba da ƙoƙarin inganta lamuran tsaro a duk faɗin jihar Imo, ita rundunar 'yan sandan jihar ta ce a halin yanzu ta kwato wani mutum da matarsa mazaunan Amurka daga hannun masu garkuwa da mutane. Koya al'amarin ya faru, malam da suki galadanci ne kwamishinan 'yan sandan jihar.
Akwai waɗanda aka yi garkuwa da su tun ranar 17 ga wannan watan na Disamba, amma abin da ya faru babu wanda ya gaya mana ba san me yake faruwa ba. To cikin ikon Allah, cikin nasara, sai masu bamu bayanai na ɓoye sai kodan suka zo mana da bayanin cewa an ga waɗansu mutane suna ta kashe dalar Amurka a wani hotel da ake ce mata Nick Hotel a cikin garin Ware, suna nan suna ta kashe kuɗaɗe na Amurka. Dalilin wannan sai muka je sai muka kama mutum biyar. Bayan mun kama waɗannan mutum biyar, to kuma cikin ikon Allah guda uku daga cikinsu akwai wanda ake kira Geoffrey, akwai wanda ake kira Richard, da kuma wanda ake kira Chijoke. Sai suka yi mana bayani cewa gaskiyar magana sun yi garkuwa da waɗansu mutane guda uku wanda suka zo daga Lagos ko mutanen Amurka ne, a wannan sanadiya ne suka samu wannan dala ta Amurka. To suna ina suka ce gaskiyar magana suna can cikin jeji inda suka koyo wa'annan mutane. To inda suka koyo wa'annan mutane suka ce gaskiyar in mun je za mu je mu kubutar da su, to akwai matsala ta cewa za su iya rasa rayuwarsu. Dalilin wannan shi muka yi amfani da wayan tarho GSM, sai suka dinga kiran wayancin wanda suke tare cewa to mun ba shi ga wani hali a nan yanzu mu. Ba wai muna tsare ba ne muna nan, amma abinda muke ganin ma'aikatan jami'an tsaro suna yi, lallai ya kamata ku saki wa'annan mutane. In mu saki su ba, to duk abin da ya faru da ku, ku ka jo, mu kam mun yi ta kanmu. Dalilin wannan wancan wanda suke da su a dajin wato Ebema Ohaji, wani wuri da ake kira Awara, sai Allah ya sa suka yadda da wannan magana, wa'annan suka yi ta musu bayani, suka yi ta musu bayani har suka yadda. To shi kenan sai suka ce to za mu saki su daidai wuri kaza. Ta ce ya kamata domin an matsa mutanen daga Amerika suke, abinda muka samu ya ishe mu, mu yi kokari mu maza-maza mu saki su, su bar wurin mu kada mu jawo kanmu, to nan su ne. To ana cikin wannan suka zage sai shi shugaban wato Dr. Geoffrey na Federal SAS namu kai yana tare da wannan masu musu bayani, sai ya tafi cikin jejin. To yana nan bai dawo ba sai yau safiyar yau, Allah ya taimake shi, ana ta bincika cikin jejin, sai ga wa'annan mutane guda uku an gan shi. Da aka tambaye su wa'annan mutane guda uku, a ciki da akwai wata mata da ake kiranta Joy, ita ce matar shi Emmanuel, da kuma dan uwansa Stephen, sunan ubansu Ufomadu, kuma dai mutanen nan garin ne. Ita Joy ta baro garin New York daga America 7 ga watan December, ta bi Kenya Airways ta zo Najeriya 8 ga wata. Shi ko mijin ya baro New York 10 ga watan December, ya zo 11 ga watan December wato Lagos. Daga nan suka haɗe da shi Stephen da yake mazaunin Lagos, dan uwansa ne, sai suka kamo hanya kuma suka zo Oyo. 17 ga watan suka zo lafiya lau, suna kan hanyarsu na zuwa Villa Garden Hotel daidai kusa da Concord Hotel, wurin 7 na dare na 17 ga wata. Kurin sai waɗansu mutane suka tare su da mota da kuma kayan sojoji a jikinsu, sai suka fito da su, suka kama su, suka canza mota, suka tafi da su. Cikin ikon Allah wannan bayanin da mutane suka karfafe mu da su, wanda shi muke ga mutane ko da shi suka karfafe mu da shi, gashi nan ya tasiri. Mutane an ga suna da kashe dalolin America, su kuma ba an America ba, ba kuma aiki suke a inda ake samun dala America ba, kaga sai ya jawo aka gaya mana dalilin wannan, aka kama su. Su kuma wancan babu wanda ya san sun zo gari, wanda na a zo a kawo in sanda kara, su ba mu san an kama su ba.
Yanzu wani hali suke ciki?
Duk gaba ɗayan su an same su lafiya, kuma sun zo suna nan mun har a sai yanzu da yan uwansa, su an sake su komai lafiya lau, ba matsala. Bayan kuma su da Richard da Chijoke da Geoffrey su uku za mu kai su kotu, in Allah ya so ya yarda, za a gurfanar da su gaban kuliya.
Daga ƙarshe dai kwamishinan ya yi kira ga al'ummar jihar da su ci gaba da bada goyon baya a yunkurin murƙushe miyagun laifuka da kuma tabbatar da zaman lafiya a jihar baki ɗaya. Yanzu kusan sau biyar kenan a tsawon watanni biyu 'yan sanda a jihar Imo suka damƙe masu satar mutane da niyyar karɓar kuɗin fansa. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To ba sauraro sai mu na aikin gafara, wannan rahoto na Alphonsus Ekoro Igwe kenan daga jihar Imo. A yanzu kuma za mu kawo muku rahoton Hassan Maina Kaina daga babbar shalkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya.
Da yake karin haske a wani taron manema labarai a nan Abuja, mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya Mr. Mashur Jimo ya ce wannan babban komanda na mayakan Boko Haram mai suna Umar Abdulmalik da aka kama tare da ƙarin wasu mayaka guda 7 shi ne ya tsara tayar da bama-bamai a unguwar Yanya da Kuje da kenan Abuja a shekara ta 2015. Shi din ne kuma ya jagoranci bindige wasu 'yan sanda guda 7 a unguwar Galadimawa da wasu 'yan sanda 2 a Abaji da kuma wani ɗan sanda guda 1 a Lube, duk a cikin wannan shekara a nan Abuja. 'Yan sandan kazalika sun ƙara da cewar Umar Abdulmalik shi ya yi kitimirmirar da ta kai aka fasa gidan yare na Mina a jihar Niger a watan Yunin wannan shekara, inda fursunoni 219 suka tsere ciki har da 'yan kungiyar tasa. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce Umar Abdulmalik shi ne ya mallaki wani gidan hada bama-bamai a ƙauyen Gauraka da ke kusa da Suleja, sannan ya gaya 'yan sandan cewar shi ya jagoranci fashi da makami a bankunan jihohin Edo da Ondo, satar mutane da ma kashe-kashe a jihar Kogi. To kome wannan babban kamu na komandan Boko Haram ke nufi ga sha'anin tsaro a Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Muhammad Ai Usman.
To wannan babban kamu Malam Hassan wato babban nasara ce ga gwamnatin Najeriya, sannan kuma wato nasara ce ga garuma ga daukacin jama'an Najeriya. Domin idan ka duba zahirin abin da yake faruwa, Najeriya ta riga ta shiga wani hali na haula'i game da batun tsaro. Saboda haka wannan ba karamin wato shaida bace ta cewa idan har za a ba da dama a tsaya kuma a duba al'amura a yi su kuma yadda ake yin su, to a gaskiya kusan matsalar tsaron kanta kace kan za a iya kawo ƙarshen ta. Yan sandan Najeriya a cikin yan sanda da suke a duniya gabaki daya suna daga cikin zirin yan sandan da ake jinjina musu. Saboda haka a hakan dai da dadi ba dadi, kusan za a iya wato ainihin wato jinjina ma hukumar yan sanda a irin wannan gagarumin aiki da kai, musamman ka duba daga yanzu zuwa yan kwanaki ne kadan da basu kwana 50 ko 60 da wani abu ba za a shiga zabe.
A halin yanzu rundunar yan sandan Najeriya ta ce tana nan ta dukufa dan gano tare da kamo soran mayakan na Boko Haram dake tare da wannan babban da
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Hassan shanan duniya oya gare in ka ga mutum kana ra'ayi ne malam.
To jinjina ta musamman ga Hassan mai na kaina daga batun na tsaron lafiya sai kuma na inganta rayuwa, inda a jihar Bauchi aka saka rayukan jama'a da dama cikin wani hali na haula'i, domin kuwa an sallama magidanta daga bakin aiki da hakan ya shafi iyalansu baki daya. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton.
Ma'aikatan da aka sallama daga bakin aikin suna aiki ne a ƙarƙashin hakimai da kuma daga tai a matsayin masinja, driver da fadawa da kuma akawu. Ga dai yadda na tarar da su a wani ɗakin taro a garin Misau.
Sunana Taylor Adamu, ciyaman na korarin aikatan local government. Mun zo mun yi taro ne akan rashin adalcin da aka yi mana mu 300, saboda muna aiki an zo an kore mu ba laifinmu ba. A sanadin wannan kora da aka yi, saboda haka yanzu matayen ma da yawa mutane sun sake matayensu. Saboda haka muka ga ba a yi mana adalci ba, gaba ɗaya mu 300 nan mun yi taro mun dawo PDP sak daga sama har ƙasa.
Assalamu alaikum, sunana Suleiman Aliyu Babbaji Manga, ni ne sakataren kungiyar ma'aikatan hakimai da aka kora a karamar hukumar Misau. Yau mun zo mun yi taron jaddada mu bayan mu da nuna goyon bayan mu a jam'iyyar PDP, mu mutum 300.
Domin sanin yadda batun yake a hukumance, na tuntubi shugaban riko na karamar hukumar Misau, Muhammad Lele Suleiman, ga abin da ya ce.
Waya aka sallame su, na takarda a kowanne mai su na ɗauka aiki, na takardar su na sallama. Ai duk komai da rubuce ne, da takarda da komai a rubuce, gwamnati ba ta yin abu ai da baki. Ai ba sallaman su aka yi ba. Abin da ake magana shi ne lokacin an sauke hakimai da daga kai, an yi hakimai da daga kai, kuma lokacin da aka yi wa'annan wadda suke magana an yi su ne attached to wa'annan mutane wadda suke aiki a gidan hakimai da daga kai. To hakimai a daki zai tafi ne ban ragaya.
Amma yanzu kai me kake gaya musu?
Kara hakuri, gwamnati tana da niyyar ta sake mai da wayannan daga sai da hakimai, saboda dama an yi dauka ne a wancan gwamnatin ba su ka gida ba.
Yanzu ma abin da suke cewa su sun fita daga jam'iyyar APC sun koma PDP saboda rashin adalcin da aka yi musu.
Wannan kan sai dai in an sai su PDP sun sai su, amma babu magana rashin adalci.
To sai dai kuma a nasa bayanin kan batun, shugaban kwamitin kikiro hakimai da daga tai a majalisar dokokin jihar Bauchi ta wancan lokaci, Honorable Bakoji Aliyu Bobo Misau, ya yi bayanin samuwar hakiman da daga tai, inda ya ce akwai rubutattun bayanai game da ɗauka da kuma sallamar ma'aikatan, ya buƙaci shugaban ƙaramin hukumar ya bincika zai gansu.
Hakimi ne da su ba. Mu doka muka yi muka kirkiro musu hakimai yawansu da kuma kowa da inda zai je hakimcinsa.
To yanzu su wa'annan da aka ɗauke su a wani matsayi ne aka ɗauke su?
Da muka kirkiro suka ba su takardar ɗaukan aiki, kowa ƙaramar hukumarsa aka turo ya tura bukatun, idan hakimi zai buɗe ofis mutum nawa yake bukata sai aka ce kowane hakimi zai ɗauki mutum, za a ɗauka masa mutane 5 aiki. Su kuma ƙananan hukumominsu suka kirkiro daman wannan aikin, suka turawa ma'aikatan da take kula da su, wato local government service commission, commission kuma ta ba su approval ta yadda musu su je su dauki wayannan mutane a matsayin ma'aikatan ƙananan hukumominsu.
Ƙaramar hukumomin sau tana cewa ita ba ta san da wannan tsarin ba, ba sa da wani takardar ɗaukan aiki, sannan kuma ba ma su ne suka ba su wani takardar cewa an dakatar da su daga aiki ba.
Kuma takardu suna nan za su tabbatar da cewa ana biyan waɗannan mutane albashi a asusun jihar Bauchi. Kuma takardu suna nan da za su tabbatar da cewa an dakatar da su. So in shi bai sani ba ya kamata ya duba.
Luhab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaida Abdulwahab Muhammad. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 10:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin Idan Kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A wannan makon shirin Idan Kwaya ta narke fa, za mu ji ci gaban tattaunawar da nayi da Dr. Mustafa Munir Mustafa, malami a Jami'ar Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania ta nan ƙasa Amurka, inda na ci gaba da tambayar shi cewa a nan Amurka, shin idan mutum ba shi da lafiya zai iya zuwa wajen wani likita da ya sani ya rubuta masa magani a takarda sannan ya je shagon sai da magani ya saya?
Likitoci suna da damar da za su rubuta magani, amma yanzu ana ƙara tsananin dokar kan cewa lallai sai sun duba sun tantance mara lafiyar nan da gaske, rashin lafiyar gaske ce, kuma su ba da su ba mara lafiya magani na tsawon 'yan kwanaki cif da cif, kada su ba rubuta magani na tsawon lokaci wanda ya wuce ɗan lokacin da wannan jiya za ta faru. In kuma mutum sun ga alamar kamar ko ya ji saukin ciwon ne ko kuma dama ba ciwon bane ya zo ne, ya hada zance da magana don ya samu wannan takarda ta sayan magunguna masu karfi da zai amfani da su ba bisa ka'ida ba, to lallai yanzu doka tana ƙara tsanantawa kan cewa lallai ma'aikatan lafiya da masu saida magani da likitoci su yi rahoton wannan ga hukuma. Kuma kamfanonin da suke saida magani su ma yanzu doka tana dada tsanani a kansu kan cewa duk asibitin ko kuma mai saida maganin da suka kamar ana amfani da shi wajen yada magunguna da ake kiransu opiate masu karfi ba bisa ka'ida ba, sun ga cewa yawan maganin da wannan jami'in ko ma'aikacin yake karba ya wuce kima, to su ma in ba su yi rahoton shi sun dau mataki ba za a ana daukan matakan hukuma na tara ko kuma a marufe waɗannan kamfanonuwa.
Dokta, na ce kamar wani irin ƙwayoyi aka fi sha a nan ƙasa Amurka ne?
A Amurka suna da a cikin miyagun ƙwayoyi da ake lissafin su wanda suke da matsala, akwai magunguna da ake kiransu opiate wanda su asalinsu maganin ciwo ne mai zafi, kamar misali idan an yi wa mutum aiki na tiyata, wato ko ya yi wani rauni kamar na hatsarin mota ko ya karye za a ba shi na ɗan lokaci, wannan magunguna da yawa ana amfani da su ba bisa ka'ida ba wajen maye. Bayan waɗannan magunguna akwai kuma ƙwayoyi wanda dama can ba wai na asibiti ba ne ko na neman lafiya, kamar na kohodin iblis da ake cewa cocaine ko heroin. Bayan waɗannan akwai kuma abubuwa da aka saba da su na kayan maye wanda su ma suna da babban illa, kamar su barasa da taba wiwi da sauransu. Duk da a yanzu akwai muhawara da ake akan cewa ita wannan taba wiwin wasu na ga karfinta bai kai a bata hukunci kamar sauran, a tsananta mata hukunci kamar sauran magunguna ba, amma dai a doka a yanda take a yanzu ta gwamnatin tarayya Amurka wannan tana cin miyagun ƙwayoyi.
To yaya tsarin shi yake wajen saida magani musamman irin maganin tari a nan ƙasa Amurka?
To a doka ta ka'ida shine wannan maganin tari da ake magana codeine, ai codeine abu irin wanda ake amfani da shi a kaman gida Najeriya, irin waɗannan magunguna ne masu tsananin tsaro da mataki a kansu wanda ba wanda ya isa ya je ya saya a chemist ko a shagon sai da magunguna ko a asibiti sai da sai likitan ya rubuta. Kuma duk likitan da ya rubuta wa mutum ana zuba ido ana lissafi kai kanka likita ko kuma ma'aikacin lafiya ana lissafi a shekara mutum nawa ka rubutawa. Idan lambar da ka rubutawa ya wuce ka'idar mutanen da kake gani to an san fito wata kila masu fasa karin wannan maganin ko kan suna amfani da kai wajen samun magani ba bisa ka'ida ba ma za ta bance. So na farko dai mutum ba zai je kai tsaye ya saya a shago sai kana da sai likita ya bada sunan shi da lambar lasisin shi da cewa shi ya amince kanshi likitan kuma ba zai bada wannan takardarin haka sasakai ba saboda in har shi ma likitan ya wuce tsarin da aka ajiye masa na aka ga ya wuce kima abin da yake wannan takarda da yake bayarwa to fa hukuma doka za ta dawo kanshi haka kamfanin da yake saidawa su ma aka duba aka ga cewa suna saida wannan magani a fiye da yanda ya kamata ai an ce a irin wannan kasashen kana da kiyasin mutum nawa ne suke fama da tari yara nawa ne a gari mutum nawa ne suke da tari mutum nawa ne suke mura to idan wannan maganin da ka sayar aka ga yana nema ya fi yawan kananan yara da aka sani a gari to kaga an san kana da matsala ko kuma mutum nawa ne suke da karaya suka yi hadari idan ka saida maganin da masu karaya aka saidawa amma yawan maganin da ka sayar ya ninninka yawan mutanen da suka samu karaya a wannan garin to kana da matsala hukuma za ta zo ta sa ido ta bi diddigi ta bi kwakwafin to da wadawa ka saidawa wannan maganin in baka iya bayani cikakke ba hukuma za ta hauka.
To dakta yaya irin gidajen da ake kai waɗanda suka ta'ammali da miyagun ƙwayoyi suke a nan ƙasar Amurka?
To a nan akwai asibitoci na kamar harkar lafiya asibitocin kiwon lafiya na likitan ƙwaƙwalwa ana kiran su rehabilitation wato gidaje goje ne da za a cillaci mai matsala irin wannan ta ƙwaƙwalwa a haɗa da likitoci ƙwararru a yi masa magani a cikin mutunci da girmamawa ba tare da an kangwame su ba har mutum mai lafiya ya kai yanda za a sallami wannan a shekarun nan kuma gwamnati tana tsara faɗaɗa yawan waɗannan asibitoci ana ƙara musu ma'aikata da kayan aiki saboda ƙarin yawan matsaloli da ake samu na miyagun ƙwayoyi.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Mustapha Munir Mustapha malami a jami'ar Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania ta nan ƙasar Amurka sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Hafiz Muhammad Baballe da wannan shiri nashi amma kamun mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice.
To a takaicen wata ambaliyar tsunami ta malale wuraren shakatawar bakin ruwa da ke mashigar ruwa ta Sunda da ke kasar Indonesia da daren jiya Asabar agogon yankin. Mai magana da yawun hukumar kai daukin gaggawa ta Indonesia Sutopo Nugroho ya ce mutane wajen 222 ne suka mutu. Tsohon shugaban kamfanin motoci Nissan Carlos Ghosn zai ci gaba da zama a tsare har bayan ranar Kirsimeti saboda a yau dinnan Lahadi wata kotu a Tokyo ta kara masa kwanaki 10 na zama a tsare. An yi shiga rana ta biyu a jere a yau dinnan Lahadi da wasu harkokin gwamnatin tarayyar Amurka suka tsaya cik. Wannan al'amarin ya shafi rubu'i ko 1/4 na bangaren gwamnatin tarayya mai kunshe da mutane da dama.
To masu sauraro iyaka abinda za mu iya kawo muku kenan a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauraro abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa wanda ya taya ni gabatar da shirin Ibrahim Kalmasi Garba da kuma wanda ya shirya ya kuma ba da umarni Bonsa Tufa da injiniyan namu na yanzu Mr. Jonah Comics ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kara sauni lafiya mu ma mu huni lafiya.
24 heures sur 24, VOA Afrique.